إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي قبا ذكرتمنا سورة البقرة من آية الأريبيو دستين دهوتو يومنا شابكوي قوات رمضان هجرة دبودة الهدى ربعين دشدة شابكوي قوات عقدوبي دا عشرين دبير نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ya buga mana kyakkyawan misali da kyakkyawan kwatance dangane ga waɗanda suke aikata aikin alheri sannan su aikata wani abu mummuna wanda zai shafe musu wannan alkhairin kuma mutane dangane ga aikata alheri da kuma aikata wani abu bayan sa sun kasu kashi hudu akwai wanda zai aikata alkhairi ya kuma ƙara biyar da alkhairi akan alkhairi sai zama alkhairin ƙarshe ya ƙara tabbatar da na farko da ƙara bunƙasa shi da yawaitarsa da kuma amfaninsa akwai wanda kuma zai aikata sharri ya kuma ƙara aikata sharri a bayansa sai ya zama ya yi sharri ninkin ba ninkin wannan sharrin sai ya ƙara muzanta ya ƙara munana mai shi ya ƙara taɓewa sannan akwai wanda zai aikata sharri ya biyar da alheri a bayansa sai zama wannan alherin ya goge wannan sharrin innal hasanat yudhibun as-sayyi'at sannan akwai wanda zai aikata kuma alheri sai kuma ya aikata wani sharri wanda zai goge wannan alheri. To kaga anan mutum yayi asara, sai da kai alheri ka tara shi yayin yawa, sannan ka zo ka aikata wani mummunan abu wanda ya goge maka wannan alheri. To anan shi ma akwai hatsari a cikin haka. Shi yasa Allah ta'ala yayi kira ga masu imani, yayi kira ga mu'minai. Abdullahi dan Mas'ud yace in kaji Allah ya ce ya ku masu imani, to ka karkade kunnuwanka, ko dai alheri za a umarce ka ka aikata dan ka samu lada, ko kuma wani sharri ne ake maka hannunka mai sanda domin kaka aikata shi ka samu halaka. Sannan akwai fa'ida guda uku na bude aya da kiran masu imani. Fa'ida ta farko shine zaburarwa bisa karbar dokar da za a gaya musu da kuma aiki da ita. Sannan na biyu, abinda za a ce a yi da abinda za a ce a bari din, za ka ga wani abu ne da yake da alaka da cikar imani ko kuma tabbatar da imani, kuma kin yin hakan ko kin bin wannan doka zai iya jawo rushewar imani ko kuma raguwar imani. To Allah ya tsare mu.
Amin.
Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya waɗanda suka yi imani, ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, kuka yi imani da manzon Allah, kuka yi imani da addinin Allah, to ga doka nan Allah ta'ala zai baku. La tubtilu sadaqatikum, kada ku bata, kada ku lalata sadakokinku. To me yake lalata sadakoki? Sai Allah ta'ala ya faɗa abu biyu daga cikin abubuwan da suke bata, suke lalata, suke rushe ladan sadaka. Bil manni wal adha, da yin gori da kuma cutarwa. Mun yi bayanin dangogin gori da za ka wa mutum saboda ka taimake shi ko ka agaje shi ko ka bashi ko ka tsayartar da shi daga wani abu da zai cuce shi, ko kuma ka yi masa hanya ya aikata wani abu da zai amfane shi. To saboda wannan ni'ima da kai masa, da wannan baiwa, da wannan taimako, da wannan agaji, da wannan sa hannu, sai shedan ya zo ya dinga suranta maka cewa ai da ba dan kai ba, dawa ne yana cikin wahala ko yana cikin kunci ko yana cikin takura, har abin ya kai ga kunnansa, kana masa gori, kana bata masa suna, kana gaya masa cewa kai kai wannan. Mun yi bayanin dangogin gori da kashe kasansa da kuma hatsarin da yake jawowa. Izal judu lam yurzak khalasan min al adha walal hamdu maksuban walal malu baqiya. Shine Allah ta'ala ya ce kaku bata sadakokinku bil manni wal adha, ta hanyar wato yin mannu. Shine ka bayyanar da cewa kai kai wa mutum kaza, ko kuma kai kana burbushinsa ta hanyar bashi kaza da kai, ko kuma kaje kana adha da baki ko da aiki ta hanyar ambaton ko gaya wa mutane, ko kuma yin wani abu da zai ji ciwo a ransa saboda bashi da shi ka bashi. Waɗannan abubuwa guda biyu a kiyaye su domin samun lada a cikin abin da aka yi na alheri. Azaɗin nan yana da hanyoyi da dama, wani bil qauli ne, wani bil fi'li ne. Haka nan mannu ɗin nan shi ma hanyoyi da dama ne, ko kai mannu ga wanda ka ba, ko kuma kai mannu ga wanda ya baka kai, shine wato Allah da ya baka ka dinga ga kamar kawa Allah wani abu, ko kuma shi wanda ka ba ka dinga ganin ka masa wani abu. To duk wannan mannun da ma'anarsa guda biyu ya kamata mu kiyaye kanmu. Sai Allah ya buga misali yace kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas, kwatankwacin wanda yake yin sadaka ya bata ta da gori da cutarwa, kamar kwatankwacin wanda yake ciyar da dukiyarsa ne amma ri'a annasu, kaga shi ma bata aikin. To yadda mai riya aikinsa ya baci, haka nan mai sadaka ya yi gori ya biyar da cutarwa, shi ma aikinsa na wannan sadakar ya baci. Sai Allah ta'ala ce kallazi yunfiqu malahu ri'a annas, kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa don ya nuna wa mutane, don riya, don neman suna, don neman yabo, don neman ɗaukaka, don neman duniya da makamantansu. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, ga ko mafi muni, bai yi imani da Allah ba, bai yi imani da ranar lahira ba. Yanan mafi yawan raunin imani da Allah da raunin imani da ranar lahira yana cin abin da yake bunƙasa riya. In ka yadda da Allah, ka yadda da ranar lahira, cewa duk abin da ka bayar ko duk abin da ka saka a dukiya ko duk abin da ka yi saboda Allah, wannan abin Allah ta'ala ya gani, kuma Allah ta'ala zai baka lada, kuma Allah ta'ala zai bunƙasa abin, kuma Allah ta'ala ya ga abin, kuma Allah ta'ala zai wa abin albarka, kuma za ka ga sakamakonsa a lahira, ba dalilin da za ka yi don ka burge wani. Kamata ya ka yi don ka burge Allah, ka yi don kana son Allah, ka yi don kana girmama Allah, ka yi don kana kaɗayin samun rahamar Allah, ka yi don kana tsoron azabar Allah. Inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, kai saboda Allah dan neman yarda Allah. Saboda haka rashin imani da Allah ko raunin sa, rashin imani da lahira ko raunin imani da lahira, yana cin abin da yasa mutane suke son su yi abu dan su burge. Amma wanda imani ya zauna a zuciyarsa da Allah, ya san duk abin da Allah ya faɗa game da kyautatawa da zai wa bayinsa in sun bi shi, to baya da buƙatar yayi abu dan ya burge, baya da buƙatar yayi abu dan wani iyaba, yana yin abu ne dan Allah da imani da shi, da kuma yaddarsa da ranar lahira cewa akwai sakamako, kuma sakamakon sadaka yana daga cikin abin da yake mutum yake burin ina ma ya dawo duniya ya sake yinta. La tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wanda bai yi aiki da dukiyar da Allah ya bashi ba ta hanyoyin da muka lissafa masu tarin yawa na bunƙasa addini da bunƙasa ɗan adam, na ayyukan girmama addinin Allah da kafa addinin Allah da yaɗa addinin Allah da kuma bunƙasa shi da kare shi da dukiyarmu da lokacinmu da rayuwarmu ma, sannan ba mu taimaka wa jama'a da arzikinmu da iliminmu da dukiyarmu da mulkinmu ba, to kowa ya je gaban Allah sai ya yi fatan ina ma i dawo ya gyara abin da ya na kuskure, wani kuma ya dawo. An ce mutum bidi sai sun yi nadama, wanda ya aikin kirki ya ga irin ladan da ake bayarwa sai ya yi nadama ina ma ya ƙara, duk da ya samu lada amma yana fatan ina ma ladan ya fi haka. Wanda ya abin tsiya kuwa yana fatan ina ma bai yi ba, kuma zai nemi ina ma za a sake yin wata duniyar, a sake aiko wani annabi, a sake halittarsa a dawo da shi duniya da an ga bin doka a tare da shi. To amma Allah ya riga ya wutar da wannan lokacin. Fa mathaluhu, sai Allah ya ce kwatankwacinsa wanda yake ci da dukiyarsa din nan domin riya, kuma gashi yana da raunin imani da Allah da lahira ko ma bai yi ba kwata-kwata. To fa mathaluhu kamasali safwani, misalinsa kamar misalin fangalalan dutse ne, ka samu mulallan dutse curarre, irin wanda babu ƙasa a kansa babu yashi, mulmulalle ne, curarre ne, lelayayye ne, kuma wanda babu ƙasa a jikinsa, fangalalan dutse fa ake kiransa. Alaihi turabun, sai aka zo aka zuba ƙasa a kansa, ita wannan kasa ba abin da zai rike ta saboda dutsen mulmulalle ne lailayayye ne curarre ne kuma hadadde ne babu wani rami ko wani guri da zai rike kasa sai aka zo aka zuba kasan nan akan wannan dutsen to ma'ana kamar yadda wato ya zuba aikin sa kenan akan wannan dutsen kwatan kwacin kenan fa asabahu wabilu safwanan alaihi turabu fa asabahu wabilu sai ga mamako ruwa kamar da bakin ƙwarya ya sauka ga ƙasa akan mulmulallen dutse ga ruwa na zuba wannan ruwan zai wa ƙasar nan me zai wanke ta tas zai share ta tas zai goge ta tas dutsen nan zai dawo tas babu wata alamar ƙasa akan sa sai Allah ta'ala ce fa asabahu wabilun sai mamako ruwa yazo ya zuba akan wannan dutse da akwai ƙasa akan sa fatarakahu saljan sai ya bashi pes tas babu wata alama ta ƙasa akai ma'ana wannan kwatankwacin da Allah ta'ala ya bayar wanda zai yi aiki yayi ta aiki yayi ta aiki yayi ta aiki to daidai yake da wanda ya ɗebi ƙasa ya je yayi ta zubawa akan mulmulallen dutse to yadda ruwa ya sauka ya wanke wannan ƙasa to shi ma haka riya za ta zo ta wanke wannan aikin so da haka kenan kaga kwatankwaci ne misali ne guda biyu ɗaya an yi shi da dutse wanda ake gani da ido dama mafi yawan kwatance aka yin sa ne ma'qul da mahsus al-mahsus shine muna ganin dutse ko mun san dutse mun san ƙasa mun san ruwa waɗannan abun guda uku din mun san su mun san ƙasa mun san ruwa mun san dutse ƙasa tana da laushi sannan dutse yana da tauri shi kuma ruwa yana wanke abinda ya zuba a kansa sai Allah ta'ala ya kwatanta mana kamar ka kaddara a zuciyarka ga wani dutse can kato in ka san dutse ba irin dutse waɗanda yake da ciyawa na fitowa a kansa ba irin mulmulallen nan wanda zaka ga babu wani guri da yake da wani rami-rami ko yake da wani loko-loko ko yake da wani kogo-kogo mulmulalle ne curarre sai aka ɗebo ƙasa aka zuba a kansa idan ruwa ya sauka da ƙarfi ba ma wayayyafi ba Allah ya ce ruwa ya sauka da ƙarfi kaga zai share ya wanke wannan ƙasa ya zama wannan dutse ya dawo tes ya dawo fes babu alamar ƙasar nan duk ruwa ya tafi da ita to haka nan aikin meriye yake idan kai aiki sai aka kamanta aiki aka karanta meriya kuma aka kamanta riyar da dutse da ƙasa da ruwa yadda ruwa ke wanke ƙasa akan dutse haka riya take wanke aiki ta tafi da shi ta lalata shi to da haka in ka gane wancan kwatancan to shine irin kwatancan wanda yayi aiki kuma yazo yayi riya a cikin aikin nasa to kaga ashe kenan riya ba ta da wani amfani saboda mutanen da kai dan su baka girma ko dan su yabe ka ko dan su ɗaukaka ka ko dan su mutunta ka ko dan su ce ka iya to in sun ce ka iya sai me in sun ce kai mai girman ne kuma a wajen Allah ba mai girma bane kai sai me duk wani girma mala in ba Allah ne ya baka shi ba aikin banza ne duk wata daraja in ba daga Allah ka same ta ba aikin banza ce duk wani yabo in ba Allah ne iya be ka ba shi yasa in Allah yana son mutum sai ya ce wa Jibrilu ina son wani ka so shi Jibrilu kuma ka sanar a so shi a sama sannan kuma a bashi karbuwa a ƙasa idan Allah yana kin mutum sai ya ce Jibrilu ina kin wani kai ma ka kishi sannan ka sa a kishi a sama a sauka musu da iyaya a ƙasa innal ladzina amanu wa aminus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda sai Allah ta'ala ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba sa iya samun iko na lada akan wani abu da abinda suka tattala su masu riya ba su da ikon samun komai na lada daga abinda suka tattala saboda Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai waɗanda suka zaɓi kafirci suka fifita kafirci wato ainihin akan musulunci irin waɗannan ba sa samun shiryar Allah Allah ta'ala baya shiryar da hidayatu tawfiq mun sa hidaya kala-kala ce har guda hudu akwai hidayatu tawfiq akwai kuma hidayatul dilala. Hidayatul tawfiqin ko hidayatul tawfiq, Allah ya ganar da kai gaskiya. Irin wannan ba ta hannun kowa sai hannun Allah. Shi yasa aikin manzanni hidayatul bayanin ne. Aikin malamai da masu fadakarwa da masu wa'azi da masu tarbiya bi hidayatul bayanin ce wad dilala. Su aikin su ce maka ga gaskiyar. Aikin su ce maka ga bayani akan gaskiyar. Si maka bayanin gaskiya cikakke yadda zaka gane gaskiya. Amma kuma bin gaskiyar sai Allah ya yarda. Sai Allah ya maka muwafaka. Shi yasa da a ce duk wanda ya ji gaskiya ya bi. Ai da Abu Jahil ma ya tsira. Tunda Abu Jahil ai ya ji gaskiya daga bakin mai ita. Ya ji gaskiya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai bu ba. Saboda bai samu hidayatul tawfiq ba. To a irin wannan babin na hidayatul tawfiq ne. In kana karanta wasu ayoyin Al-Qur'ani, take suna cewa innaka la tahdi man ahbabta. Wata ayat tace laisa alayka hudahu. Wa man yahdillahu huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Duk irin ayoyin da suke magana akan ba mai shiryawa sai Allah, shiriya a hannun Allah kadai take ba hannun kowa ba. To ana nufin hidayatul tawfiq. Hidaya ta gamdakatar da kuma bi. Hidaya kuma ta bayani, a bayyana maka gaskiya, shine zaka ji Allah yana cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratul lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Irin wannan shari'a ce ita kuma ta yi wa mutum bayani wanda annabawa suke bayyana wa mutane gaskiya su kuma in Allah ya musu muwafaka su bi. Akwai hidaya mutlaqa shamila li jami'il khalq. Kowace halitta kuma Allah ya bata hidaya ta gudanar da rayuwa. Shiryar da mutum yadda zai noma, yadda zai kiyo, yadda zai haihu, yadda zai reno, yadda zai nemi abinci, yadda zai kare kansa, yadda zai kare zuriyarsa. Ko kura tana da irin wannan. Ta san yadda za ta yi farauta, ta san yadda za ta kare ƴaƴanta, ta san yadda ake haihuwa, duk harkokin rayuwarsu. Duk dabbobi za ka ga suna shiga cikin wannan. Allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada. Wannan shari'a ce da kowa a cikin halittun Allah, Allah ya shirya da shi irin shari'a ta gudanar da rayuwarsa da gudanar da harkokinsa ba tare da samun matsala ko cikas ba. Sannan akwai kuma hidaya zuwa ga aljanna idan an tafi aljanna. Yanzu an ce tafi aljanna, ina za ka bi? Ya ina za ka yi? Hanyar Makka. An ce misali yanzu aka ce tashi ka tafi aljanna, to ina za ka yi? Daga nan Gombe ina za ka yi? Gabas? Sama? Kaga kenan aljannan ma sai an kai ka. Sai an kai ka inda take. Yawa sai an kai ka. Shi yasa da ƴan aljanna suka samu aljanna suka ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa ganin. Da ba dan Allah ya shiryar da mu ba yadda za mu iya shiryuwa. Shiriya ta farko mu bi addinin. Shiriya ta biyu mu zo aljannan ma mu zo mu shiga. Saboda haka aljanna kai mutum ake yi. Wasiqal ladzina taqaw. Ko? Rabbu ila aljannati zumara. Wasiqal ladzina kafaru. Su ma kafiran kora su ake zuwa ga wutar. Su ma mu'minai sa su ake a gaba a ce ku biyo mu a zuwa tafi aljanna. Mai da Annabi alayhi salatu wasallam yace zan je kofa aljanna in kwankwasa a ce waye in ce ni ne a bude a shigo da duk al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya kaddara suna ciki, Allah ya sa da mu. To shine fa'idan wannan aya na farko, an haramta yin gori idan kawa mutum alheri. Wato wasu lokutan abin yana da ciwo. Kawa mutum riga, ka ba mutum ilimi, ka ba mutum kuɗi, wani ma ƴakka za ka ɗauka ka ba shi, wani kai masa hanya isamu, wani ka ba shi karatu, wani ka nuna masa hanya da zai samu. Wallahi ɗan adam ya tashi tsiya, kai ɗin nan da kai masa alheri, sai ka ga kuma yana nema kai kuma ya nakasta ka, yana cutarka, yana zaluntarka, yana ma butulcewa abin da kai masa na alheri. To wata ran abin sai ya maka ciwo, sai ka ji kana faɗa yanzu wa ne duk abin nan da na yi masa, duk alherin nan ne masa duk kyautata mana ne masa mai wakon ma akalla in bai min alheri ba ya ma kyale ni wai da shi ake hada kai ake cutata butulci kenan da cin amana wanda yanzu yayi yawa a siyasa yayi yawa a harkar malanta yayi yawa a harkar kasuwanci yayi yawa a harkar ilimi a kowace rayuwa ma a harkar aure wata za ta zo ta nuna ta makale sai kai a jijjiga ta ki jijjiguwa sai kai sai ta gama maka komai Allah mutu a ƙarshe sai ya ci amanata na sa akwai wanda yake son wata zai aure ta wala akwatin da zai mata ma wallahi babu ita taje ta dauki kudin ta ta sai manya manya akwati ta cika su da kaya ta bashi tace kai gidanmu domin kare mutuncinka a gidanmu a ga zaka iya kawo mu akwati bai da sadaki ta dauki sadaki ta bashi mai yawa tace kai gidanmu domin kai mutunci a gidanmu cewa ka iya bada kaza sadaki amma karshe sai da wulakanta ta to kun ga wannan ai dole wata ran ta fada to irin wadannan abubuwan wasu lokuta sai ga mutu ya kasa hakuri sai ka fadi cewa an kai kaza an maka kaza irin wadannan abubuwa shi yasa malamai suka ce in kana son ka huta ka manta abu biyu ka kuma ka manta abu biyu abu biyu da ake so ka manta wanda ya maka sharri da wanda ka wa alheri duk wanda ya maka sharri to ka manta da shi wanda ka wa alheri ka manta kai masa wadannan abun zai rige maka ciwon zuciya domin kullun kana tara wane yamun wane yamun wane yamun wane yamun to masu yi makan ba karewa za su yi ba kullum a cikin yi suke kai kuma kana ta tarawa sai tarawa wacce sa zuciyarka ta je ta fashi saboda yawan masu yi maka ba daidai ba sun yawa saboda haka duk wanda ya maka ka watsar ka fita sha'aninsa ka banzatar da abin ka cire abin a ranka ka ci gaba da harkokinka kawai haka wanda kai wa alheri kaka zo kana lissafa su nawawa ne nawawa ne nawawa ne za ka wa mutane alheri 100 amma da kyar zaka samu 10 waɗanda suke tunawa ka musu wallahi wani da gangan ya san abin da kai masa amma sai kashe ido ya nuna shi bai ma san ka ba don kace zaka ci tunanin waɗannan sai ka sa ciwon zuciya kai ta gina alheri ka san dan wanda kake yi kai ta yabe sharri ka san dan wanda kake yi Allah ya ga kai dama dan shi kai Allah kuma ya ga abin da aka ma ka kau da kai to waɗannan abun guda biyu وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واتبع حسنه سيئه تمحها وخالق الناس بخلق حسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم saboda haka daga cikin fa'idar wannan aya an haramta yin gori an hana yin cutarwa ga wanda zaka ba sadaka sannan abu na biyu ya nuna mana balaga ta alqur'ani ta yadda ya hana gori da cutarwa da sigar da kowa zai guje ta shine la tubdiru yanzu ka dau miliyoyin kudi ka bayar kana ga kai abin kirki kuma ka zo kana muzanta waɗanda ka bawa kana tozarta su sai Allah ya ce to kakkubata kaga ko ba wanda zai so a ce yayi aikin sa kuma ya zo ya bata shi daga baya shi sa Allah bai ce kakku gori ba kakku cutar ba sai ya gaya muku abinda cutar da gorin take muku kaga kenan kowa in yana son ya samu lada a lahira akan alherin da yayi to ya kare kansa daga yin gori da kuma me
cutar
da kuma cutarwa to sannan wannan aya ta nuna mana cewa yin gori da cutarwa ga yin sadaka yana bata ladanta kisa Allah bai ce bata aiki sai ce la tubdilu sadaqatiku kenan kowane irin aiki akwai abin da yake bata shi akwai abin da yake bata aiki gaba ɗayan sa da tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji duk ya bata su shine shirka la in ashraka ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al khasirin wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda ya kafirce ya bata aikin sa wanda ya mutu yana shirka ya ruguza aikin sa da kaga nan aikin ne gaba daya ruguje fa ya mutu huwa kafirun ya mutu yana kafiri wannan aikin gaba daya rubuje sannan akwai kuma abin da yake bata wasu ayyuka na musamman kamar wanda ya bar sallar la'asar da gangan faqadu wutir ahlu faka annama wutir ahlu wa malu kamar yayi asarar ƴaƴansa ne da matansa da zuriyarsa da dukiyarsa haka nan wanda annabi alaihi salatu wassalam yana magana yazo yana magana yana daga murya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kaga wannan shi ma yana bata aiki to wasu abubuwan da suke bata aiki suna nan a rubuta littafi sun kai wajen 20 da wani abu wadanda suke bata aiki ko dai su bata shi duka ko su bata wani shashin sa ko su bata wani bangare to kaga nan ita goli da cutarwa tana bata sadaka ne bata shiga harkar sallah sadakar da kai din kai gori ka cutar to ita ce za ta lalace ko miliyan nawa ka kashe sai abin ya lalace sannan kuma abu na hudu cewa yin gori da cutarwa bayan kawa mutun sadaka ko ka ce maka masa in an ce sadaka ba wai sai kudi ba wani ai kudi zai baka wani ilimi zai baka wani aiki zai baka kowa akwai abin da zai baka a gurgurar abin da yake da shi to cutar wannan da yin gori yana cikin kaba'ira daga cikin manyan kaba'iran zunubai waɗanda ake so a guje su saboda suna bata aiki yasa annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisin imam muslim cewa uku Allah ba zai magana da sura na alkiyama ba kun ji azaba ta farko na biyu Allah ba zai kalle su ba na uku Allah ba zai tsarkake su ba na hudu suna da azaba mai radadi sai aka ce almuslilu mai jan tufafinsa a ƙasa dan takama da nuna isa alwalmannan da kuma mai yin gori da abin da ya sayawa mutane gori walmunafiqu sil'atahu bilhalfil kadhib da kuma wanda yake daga farashin kadararsa da rantsarantsan ƙarya akwai dan kasuwan da komai sai yayi rantsuwa wallahi 2000 na siyo shi kuma ƙarya yake 1000 siyo da 500 wallahi 7000 aka taya kuma ƙarya yake ba a taya 7000 ba wallahi bazan siyar haka ba kuma ya juta tayo da yace to kawo kudin ka ji rantsuwa uku duk bai kamata in yi ta ba nawa ka siyo ba sai ka rantse ba nawa zaka siyar ba sai ka rantse ba nawa aka taya ba sai ka rantse ba amma wani ya saba wallahi haka na siyo wallahi haka zan siyar wallahi ba haka ba dan me sai ka ce wa dan kasuwa wallahi an san kai ne dan ka ci riba riban nan kuma za ta iya zama ma ta ninka kudin ko ta daidai da kudin ko kasa da shi duk dan kasuwa ya san ana mai da kudi ana cin riba kuma ana faduwa kuma da ba dan riba ba da ba za a bude kasuwannin ba shi yasa ba ka da bukata sai kawo mutum rantsuwa in kana son kai ciniki kawai ya siya in ya masa ya siya kai ka san nawa ka siyo a ranka kuma na san nawa zaka siyar a ranka yasa ga yanzu kusan kasuwar ta yi ma yanzu ba a yi ta sosai a duniya kawai rubuta kudin ake ajiye in ya maka kawai ka dauka ka biya mu ne ake kasuwar ta yi a ta rantsuwa tun safe duk bakin ka ya bushe duk kai rantsuwa saboda haka a kiyaye wannan sannan yin gori da kuma cutarwa da sadaka yana kore cikar imani saboda Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku bata sadakokinku da gori da cutarwa kuma yana nufin cewa abinda yake tabbatar da imani shine kar ku yi wannan in kuka aikata to wannan ya zama ya kore muku cikar imani sannan abu na shida an kamanta mana abinda muke gani da ido da kuma abinda muke hange da zuciya shine kamar yadda nayi bayani Allah ta'ala ya bada misali da dutse da ƙasa da ruwa an ɗebi ƙasa an zuba akan mulmulan nan dutse an yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wannan ruwa ya share ko ya wanke wannan ƙasa to wannan shine kwatankwacin wanda ya tara aiki ya ajiye aikin nasa sannan ya zo ya yi gori ya yi riya ya yi ƙin imani da Allah da manzansa to wannan aikin gaba ɗaya yadda ruwa ya wanke wannan ƙasa da ke kan dutse to haka nan shi ma riya da rashin imani za su wanke wannan wato lada nasa da zai samu na wannan sannan a cikin wannan aya abu na bakwai an nuna mana haramcin yin aiki don mutane su gani a ba wai su ganin ba don su gani in sun gani ba don su kai ba suka ce kai amma aikin nan yayi kyau su suka gani ai kenan ko ba su gani ba za ka yi kai dan su gani daban da kuma kai dan Allah su gani daban kada mutun ya cako dabi don wani sai ka je yana cewa to ai ina son aiki ina tsoron kada mutane su ce dan sunayi to kaga shedan yayi nasara akan ka tunda kafin ka fara aikin ya sa maka wannan waswasi shi ko wanda zai yi dan Allah ko an gani ko ba a gani ba ko an yaba ko ba a yaba ba ko an sani ko ba a sani ba yayi don Allah kuma yabawan da rashin yabawan da kushewar ba za ta sa ya canza abin da yake yi ba don Allah yake yi ganin Allah ya fiye masa ganin kowa yabawa Allah ta fiye masa yabawa kowa ba da lada daga Allah ya fiye masa samun yabon mutane da makamantansu to wani kuma tasariyar ta jiyawa ce ba a ga lokacin da yayi aikin ba amma sai zo ya ga mutane yayi wancan kuma yayi dan a gani wancan ko ba a gani ba mutum ne ya kwana yana sallah yayi kwana yana karatun qur'ani da safi sai aka ga yana mutsutsuka ido a'a ustaz me yake faruwa ne la ajiya kwana akai ana sallah to ke shi yasa naga kana mutsuke ido eh wallahi kaga ya bata aiki to shi yasa ka dan shi kai kai da ka tashi da daddare ai kai ne dan ba wanda dan ka kowa mai gani sai Allah to shi yasa ka da aka ga masa da safi ustaz na kana mutsuke ido eh bacci ne to ga an kwana ana sallah wai ce ma kwana ne na yin wani abu daban me na ka a ciki ko me na kwana ina yi wani kuma riyarsa ma ba ta faɗa ba ce ba ta aiki ba ce kawai sai ya nemi ya ɗan rame ya tafi yana ɗan wani taka haka ɗan kaɗan a dinga cewa ai wani shi ba ma cin abinci sosai ba mu gana cewa wallahi wata ulsa ce anan Allahu akbar saboda yawan azumi har ulsa ta kama wani ya nemi wata tsohuwar riga ya makale mata da a dinga kai wannan shi riga sama ɗaya ce Allahu akbar kaji na Allah mai riga ɗaya dan kana da riga ɗaya sai ta mai da kai na Allah Imam Shafi ya ce da kyan riga da muninta baya nuna kai wani ne a wurin Allah. Riga mai kyau tare da imani ta fi mummunan riga tare da munafunci. So da aka yi ce rigarka mai kyau da rigarka mummuna ba sa hukunci a kan kai waye. Aikinka shi Allah yake dubawa. La yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah baya duban suranku waye fi kyau waye fi muni waye fi shiga mai kyau waye fi shiga mara kyau. Allah yana duba. Wato zuciyarku ne da kuma ayyukanku. Shi yasa a sanna abu na takwas wannan aya ta nuna mana daga cikin illan munafunci shine yana zagon yadda imani. Wato munafunci yana zagon yadda imani. Shi yasa malamai suka ce munafunci aji biyu ne. Aji ɗaya yana da darasi shida. Shi kuma aji na biyu yana da darasi biyar. Babban munafincin mafi munin Allah ka raba mu da shi ka tsare mu da shi Allah ka ga samu yi ko ɗaya daga ciki in muna yi ma Allah ka samu tuba kafin mu mutu na farko daga cikin mubuwar aqidar munafinci shine ƙaryata Allah ko ƙaryata manzon Allah ko jin haushin Allah ko jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma farin ciki da faduwar musulunci ko bakin ciki da daukakan musulunci dama mai imani ai ba zai waɗannan ba inde kana da imani ba yadda za a ce kana ƙaryata Allah ko kana ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana fushi da Allah ko kana fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai imani ba zai wannan ba gaskiya to shi yasa aka kira shi munafinci annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi so da abu ne da ba a gani a zuciya ne wannan abin yake wani a zuciyarsa yanzu duk abin da ake faɗa Allah ya ce Allah ya ce alqur'ani yana ga kawai wani abu ne daban bai ma yadda ba haka wannan annifaqul akbar kenan annifaqul i'tiqadi wanda ya mutu da ɗaya daga cikin biyar dinnan wannan shi fiddarkil asfali minan nari sannan akwai annifaqul amali ko annifaqul asgar wannan mafi yawa muna faɗawa yayin da Allah ya fi mana saboda aiki ne shi ba a zuciya yake ba a fili yake kowa zai gani na farko idza haddasa kadaba ƙarya a hirarka a maganganunka ayyukanka kana yawan ƙarya har jama'a sun maka sheda da ƙarya to wannan ƙarya din alama ce ta munafunci Allah ya raba mu da ita na farko idza wa'ada akhlafa na biyu idza wa'ada akhlafa in mutum yana daukan alƙawari baya cikawa har jama'a suka yi masa sheda waye ya fada a ce honorable ne ko excellency ne ko malam ne ko sarki ne a kyale shi da Allah abokansa sun san maganar sa ƙarya ce baya cika alƙawari in ya dauka kakka yadda jama'a su maka sheda da kai baka san daraja alƙawari ba wallahi an kashe ka duk mutumin da jama'a suka yadda saboda me yasa ake yadawa kama wancan ka saba kama wancan ka saba kama wancan ka saba har ya zama jama'a sun san cewa in dai kai alƙawari to ba cika kake to wannan dabi'u binna ƙarya da saba alƙawari na uku cin amana Allah raba mu da cin amana Allah kakka sa mu ci amanan wani kawai wani ya ci amanan to dabi'a cin amana ta bazu ta yado a cikin jama'a har ma yanzu ba ma mai cin amana ake nema ina yake ba a'a mai amanan ma ake nema kadan ake samu masu amana a cikin jama'a tun yana sallah yana azumi yana zakka yana azumi litinin da alamus yana karanta qur'ani yana sifatu salatin nabi amma an ka bashi amana Allah sai ci sannan kuma yawan rigima isa khasama fajara akwai wanda shi da an taba shi an da rigima kenan shi kamar rigima ma ta zame masa jiki dabi'un rigima rashin san sulhu rashin san zaman lafiya idan khasama fajara inda ka fara fada da shi to ba sulhu ko an manta sai ya sake dauko shi a ci gaba ya saba da rigima ya saba da khasama khasama ma ghairi kenan yana fada da wani baya sulhu idan khasama fajara Allah ka tsare mu shi yasa daga cikin sufofin munafikai shine ba sa yin aiki dan Allah yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila saka wannan ita ce sifa ta wato ainihin a takwas sana abu na tara an tabbatar mana da ranar lahira ita ce ranar alkiyama da Allah ta'ala ya ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ashe me sanya ci moriyar lahira to ya je wa Allah da imani da Allah da ranar lahira wa man yu'min billahi faqad yahdi qalbahu ko wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda ya imani da Allah Allah ya sirri zuciyarsa sannan muna ji Allah yana yawan hada imani da Allah da ranar lahira imani da Allah da ranar lahira saboda shi imani da Allah shike sa kai abin da zaka yadda da ranar lahira shi sa wani da baki zai karyata alkiyama wani kuma aikace zaka gani bilisanil hal ko bilisanil maqal ayyukansa da cin zali da cuta da damfara da zamba da ha'inci da kwace da zalunci da cin mutunci da wulakanta jama'a da lalata dukiyarsu har ma da daukar rayuka da zuwa gurin matsafa dan a samu duniya a ji ai ta tsafi da bokaye da masu sihiri kai wannan da gani ba sai ya ce maka bai imani da ranar lahira ayyukansa kawai sun fassara maka cewa bai yadda za a hadu da Allah zai yi hisabi wasu ma har fada suke da baki nayi sai ai abin da zai in mun je lahira na biya ka la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai mun je lahira na biya ka sai ya dauki lahirar da wasa sannan na goma daga cikin balaga alqur'ani cikin yin tashbihi shine wato yadda yake kawo tashbihi da zai fassara maka ko ya bayyana maka abinda zaka iya fahimta cikin sauki wanda kuma yana cikin amfanin yin tashbihi ko kuma tamsili sannan na 11 an tabbatar mana da kiyasi ingantacce wato kenan ana iya dauko wani abu a kwatanta shi da wani abu zamu ga annabi alaihi salatu wassalam mafi yawan matsalolin da yake warwarewa yakan buga misali kamar yadda wani shi fari ne matarsa faraci sai ta haifi baki baki girin irin mayan afirka sai aka hankalinsa ya tashi ya kina fara ina fari akalla ma dai ai da ɗaya baki ne sai a ce ya biyo ubansa da uban baki ne a ce ya biyo ubansa ko da uwarsa baka ce a ce ya biyo uwarsa amma uwarsa fari kal ubansa fari kal shi kuma ya zo baki girin yanzu kamar Usama Usama baki ne saboda ya bi Umma Aiman Umma Aiman mahaifiyarsa baka ce ya Afirka babansa kuma Balarabe ne Zaid bin Haritha to da ya biyo babarsa kaga wannan da sauki an san babarsa baka ce sai ya biyo ya biyo ta to shi wannan fari ne shi matarsa fara ta haifi baki ana fito da jariri ya gaushi baki kirin kawai sai ya kwana ya taho ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fari mata ta tana fara ta haifo baki to wa zai iya rawa da wannan rigima ko sai annabi alaihi salatu wassalam sai annabi yace me sana'a kana kiwon raƙuma yace ina kiwon raƙuma wani kala ne raƙuman ka yace duk jajaye ne to wata rana akan samu jajayen nan su haifi wata kala yace eh rasu sai ana samu to ya ake yi jajaye suke haifar wata kala da ba irin su ba yace a can cikin dangi mu a masu kiwon raƙuma muna ga cikin can dangi baya akwai wannan kala shine kalan yayi ta bi har yazo kan yaran ne yace to kai ma danka abin da ya faru ke an gwada matsalar ba tare da an ja dogon numfashi ba daga ya ce a nemo ka'if a tafi a DNA a ji a kaza duk ba zo nan ba kawai shi kenan tunda dai a sana'a ka ana samu irin wannan to a cikin aure ma ana samu tunda a raƙuma suna haihuwa wata kala a awaki suna haihuwa a raƙum a tumaki suna haihuwa wata kala to kai ma abin da ya faru kenan kai ma aka samu kala can dangin matar ko a can dangin uban to shi ne wannan kalar ta fito a jikin ɗanka kenan sai ya koma gida aka ji aka yi suna amma da ya kiyarda kaga amfanin kiyasi kenan wa fi mudi ahadikum sadaqa yin sunna da iyalanku akwai sadaqa suka ce ya rasulullah ya ɗayan mu zai je wa sha'awarsa a bashi lada yace da ya aikata haramun me za a bashi suka ce alhaki yace to kaga wannan duk kiyasi ne na wato auna abu da kuma wani don a fito maka da bayani sannan na 12 riya tana bata aiki kuma riya ita ce karamar shirka shi yasa yazo a hadisi kudisi ni ne mafi wadatan masu shirka ga barin shirka wanda ya aikata wani aiki yayi min shirka a cikin sa tare da wani na zan ban masa da shi da wanda ya shirka to saboda haka shi yasa ake son mutum ya tsaya ya aiki mai kyau wanda babu riya a cikin sa sannan kuma na 13 yana nuna mana nuni zuwa ga cewa waɗanda suka yi aiki suka bata aikin to za su zo ranar alkiyama cikin halin asara da Allah ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu kaga ba su da iko na samun lada akan wani abu daga abin da suka tattala saboda ya riga sun lalata shi da rashin kyakkyawan niyya sannan fa'ida ta 14 cewa Allah ta'ala in ya yanke maka hukunci da cewa kai kafiri ne to diya irin wa'azin da za a yi ba za ka shiryu ba shi yasa wani za ka ga diya yadda ka kai ga bayyana masa gaskiya sai ya kangare to haka wani kuma a cikin musulmin ne idan yana da wata tawaya a wani bangare ko a aqida ko a ibada ko a mu'amala ko a zamantakewa diya yadda ka kai ka kawo masa misali da zai gyara wannan abu ba zai samu gyarawa ba da haka shiriya babba da za ta shigo da mutum musulunci da kuma shiriya da za ta gyara maka wasu ɗabi'u naka duka wannan sai an samu muwafaka daga gurin Allah duk irin yadda za a kai ga faɗa in ba Allah ya shiryar da kai ba ba za ka iya wato yin wannan ba wannan shine misali na abin da ke bata aiki to sai misali kuma na biyu na waɗanda suka yi aikin su saboda Allah kuma suka yi aikin da kyau kuma suka cika sharadin karba aiki su ma Allah zai buga musu kwatanci na'am
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
الله تعالى ce kwatankwacin wadanda suke ciyar da dukiyoyin su kuma can ba an yi kwatancin wanda suke riya ba yadda aiki yake lalacewa to sai Allah ya zo kwatanci na biyu shi kuma na wanda yayi aikin wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigaa mardatillah misalin waɗanda kuma suke ciyar da dukiyoyin su dan neman yardar Allah ita ma yadda aka yi mata jami'i ibtigaa mardatillah dan neman yardojin Allah Allah ya yarda da kai ya maka hisabi ya sauƙaƙa maka ka hau sikeri ka wuce ka hau siraji ka wuce ka shiga aljanna ka dawwama saboda haka suna neman yardar Allah a cikin bayar da dukiyarsu da suke yi ibtigaa mardatillah sannan na biyu wa tathbita min anfusihim da kuma tathbita min anfusihim tabbatarwa daga zuciyarsu tabbatarwa daga zuciya abu biyu ne sun tabbatar idan kayi aiki dan Allah Allah zai bada rada sun tabbatar da cewa idan kayi aiki da kikkiawan niyya Allah ta'ala ana sa ran zai karba to sun samu wannan tathbiti din min tabbata tabbit kulubana ala dinika zuciyarsu ta tabbata ta gamsu ta yarda da abinda Allah ya alƙawari zai bayar na lada wa tathbita min anfusihim da kuma tabbatarwa daga anfusihim cikin rayukansu cewa akwai lada ga yarda neman yarda Allah ga kuma tabbatarwa daga cikin zukatansu cewa akwai wannan ladan to waɗanda suka yi ciyawarsu da wannan sharadin guda biyu to kama sali jannati kama kwatankwacin gona ce ita gona ita aka siffanta anan da aljanna bi rabuwatin ita wannan gona tana kan tudun jigawa guri ne mai kyau wanda idan aka yi zub ruwa kadan ma ake yi sai nan da nan tsiro ya fito ya guri ne mai kyan fitar da yabanya mai kyau ka san kasa ma akwai kasar da kaganta kasa ce mai kyau da take karbar shuka kuma kasa ce da take fitar da wato yabanya mai kyau ta kuma an yi noma ake samun arziki mai kyau a cikin ta to sai Allah ta'ala ya kwatanta waɗanda suka ciyar da dukiyarsu wato da waɗannan sharadi guda biyu to kamar misalin gona ce aka same ta akan tudun jigawa asaba hawa bilu sai kuma mamakon ruwa ya zo ya jika wannan gonar gata tana guri mai kyau sai kuma aka yi mata ruwa cikakke kaga an samu abu biyu ga kyan kasa ga kyan iri ga kuma kyan me ga kuma cikakken ruwa an samu abu uku ko iri mai kyau kasa mai kyau da kuma cikakken ruwa to wannan shine abinda zai sa ta fitar da amfani da kowa zai samu sai Allah ya ce fa'atan ukula hadhifai ta tashi bayar da amfani sai ta bayar da ninki biyu kuma dama abinda ake sa rai kenan in an samu iri mai kyau an yi aiki mai kyau an sa iri mai kyau an yi kyakkyawan feshi an samu kasa mai kyau an kuma kula da to ana sa ran a samu ninkin baninkin na abinda aka shuka sai Allah ya bashi a ninki biyu yace ta bayar da abinda da a wani gurin ne ninki daya za a samu amma a nan gurin tunda an samu cikakken ruwa an samu cikakkiyar kasa an samu cikakken iri sai ta bada ninki biyu fa illan yusubu hawa bilun faqal Allah ya ce idan ma ba a yi mamakon ruwa ba ko yayyafi akai saboda kyan kasar shi ma zai fitar da amfani ayi ma ayi ruwa mai yawa saboda an yi ruwa mai yawa zai jika kasar sannan kuma ragowar da ba a bukata zai shanye ya gangare in kuma an yi kadan to kadan din dama shi take bukata wanda dama ko ruwa kadan aka samu zai iya fitar da tsirai da yawa shi sa Allah ya siffanta da ayi ruwa mai yawa a samu amfani ayi ruwa kadan ma a samu amfani ma'ana kai niyya da ikhlasi mai yawa abin ya ninku ka sa ikhlasi komai kankantansa ka samu lada komai wato kankantansa ba za dai kai asara ba mutuka ka sa abu da ikhlasi kai dan Allah sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah ta'ala mai gani ne bisa abinda wato kuke aikatawa kuma zai bada lada ga wanda ya abin kirki kuma akwai sa hisabi ga wanda ya abin da bai dace ba saboda fa'idodin wannan aya sun kai kusan guda 14 za mu jinkirta su zuwa darasi na gaba saboda akwai cikakken bayani da zai ƙara fito mana da ma'anar mutum ya tsaya ya aiki don Allah kuma da kwatance na waɗanda suke yin aiki don Allah kuma da wasu misalai da za ka ga kamar akwai riya a ciki amma ba riya ba ce misali manzo Allah ya ce a kawo kuɗi a ce maki addini kullum sai Abubakar ya kawo kuɗi da yawa sai Umar ya ce yau sai na wuce Abubakar yau sai an ce ni ne na wuce Abubakar da ya tashi sai je raba dukiyarsa kamar yana da biliyan ɗaya sai je ɗauko miliyan 500 ya zo ya juye a gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce nawa ka kawo ya ce dukiya ta kaf na raba biyu na kawo rabi to Allah saka akai masa addu'a can sai ga Abubakar niki niki da kaya kai fa Abubakar ya ce duka na ɗebo nawa ka rage wa iyalanka ya ce ba Allah na nan ba Annabi na nan ba wanda yake tare da Annabi kuma sai ya rage wani a ba gida na'am wanda yake ta wanda ya imani da Allah ya imani da manzo Allah kuma ga manzo Allah gashi ga manzo Allah sai ya rage wani a ba gida yace duka na ɗebo wani sahabi kuma yace kai to ni me zan bayani ya duba ajihunsa na dama babu, ajihunsa na hagu babu, a gida babu, a account babu. Sai je kasuwa ya ce jama'a dora min dako a baya. Ya bada bayansa aka jibga maka kaya. Ya je ya sauke. Mutumin ya ce to kai kai dako ga dabino kwano biyu. Shine sakamakon dakon da kai ta yi. Sai ya dau kwano ɗaya kai wa iyalansa ya ce wannan ku ci. Ya dau kwano ɗaya zai juya gaban annabi. Sai munafukai suna gefe. Sai suka tsintsire da dariya. Da Abu Bakar ya kawo da yawa sai suka dinga zudan baki wajibi da Allah wai Allah zai nuna shi mai kudi ne no no ya ba da wai ya bayar duka Umar ya ba da rabi Allah ji da shi kuma wai da Allah wai rabi ya bayar can sai ga wani da kwano ɗaya suka ci da Allah mai Allah zai da wannan karasa abin da zaka ba Allah sai kwano ɗaya allazina yalmuzuna al-mutawwi'ina min al-mu'mina fi sadaqati wallazina yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim Allah yace wadanda suke zumde ga masu bada sadaka su musu bayar ba in ka bayar da yawa su ce kayriya in ka bada kadan su yi tsaki su ce me Allah zai yi da kadan to zamu ji wadannan misalan da irin su wato Abu Talha al-Ansari da makamantan wadanda suka fito da dukiya suka yi bajinta da irin Usmana da aka ce wa zai dauki nauyin yakin nan Allah ya masa kaza yace na dauki dauyin raƙuma dubu da kayan su da abincin su yace ba abin da zai ƙara cutar da Usman bayan yau ga wata rijiya can ta Yahudawa sun tana da ruwan dadi ana ta layi sun ce a siya manzo Allah ce duk wanda ya sai mana rijiyar can aljanna ta tabbata a gare shi Usman yaje ya siya yace har yau rijiyar kwanan nan ma da muka je Madina sai da muka je gonar da wannan rijiyar take ciki har yau Allah ya ji kaje Madina cikin yawon ban ka gama ziyara ta shari'a akwai kuma ziyara ta tarihi cikin ziyara ta tarihi ai kun ga da zazzage wasu gurare na dauko muku ma na nuna muku wasu gurare da waɗanda suke zauna a Madina ba su san wasu guraren suna nan ba amma inda nake naje in ga ganin me ake kiransa kwakwafi sai in ce wai ina kaza sai in dauki tsofaffin direbobi ko tsofaffin wanda suka dade a Madina in ce wai guri kaza da ake ta faɗa yana ina wani ci a wannan tarihi an je goge wannan to guri kaza ba su ci a wannan akwai shi ce to Allah mu je sai kaga mun shiga lungu mun shiga sako mun shiga lungu sai kai kaga mun bulle sai gaba wani guri don ka samu yan Madina tsofaffi wanda suka yi shekaru suna rike da gurare na tarihi waɗanda yanzu ba a ganin su ko kuma ba ma tunda ma ba zuwa ake yi ba mu ko da muke karanta tarihi to muna so bayan mun gama ziyara ta shari'a da ko mu je mu yi ziyara ta gani da ido ta tarihi wacce ita amfaninta ka ga gurin da sahabbai suka yi wani abu wanda kai kaman ka gani zai ƙara maka imani zai ƙara maka wato ƙarfin gwiwa wajen dagewa a iyana ka bangaren kai abin da ya dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskura ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana mallan na ha'inci wasu mutane ta hanyar munafuntarsu da yi musu kazafi da shiga cikin mutuncinsu ba tare da sun san ni nake yi musu ba kuma ba na son su sani gashi na ji wa'azinka ina